الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله. Muna wa Allah godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka, ranar Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 7 ga watan Ramadan hijira 1441, wanda ya daidai da ranar 30 ga watan 4 2020 miladiya, don ci gaba da gabatar da majalisinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan, wanda muna karatu cikin suratul Baqara, wannan shine zai zama darasinmu na 142 a cikin wannan sura, kuma shine darasi na 7 a cikin wannan wata mai albarka. Muna cikin aya ta 217, fadin Allah ta'ala, yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fi
billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Allah ta'ala yace yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi, suna tambayar ka dangantar da wata mai alfarma ko watanni masu alfarma, hukuncin yaki a cikin su. Allah yace qul, ka ce musu qitalun fihi kabir, yaki a cikin wa'annan watanni babban laifi ne. Wannan ita ce gabar da muka karanta a karatun mu na jiya, wanda mun ji dalilin saukar wannan ayar, wanda hanya janyo sahabbai suka yi wannan tambayar, da su ma mushrikai kuma suka yi wannan tambayar. Su mushrikai suna yin tambaya ne saboda kurewa, su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda sahabbai wato sun yake su a cikin wata mai alfarma bisa kuskure. Su kuma sahabban suna tambayar ne saboda su samu ilimi, su kuma san hukunci, su san makomar abin da suka aikata. Gaba ɗaya Allah ta'ala yace ka ba su amsa, ka ce qitalun fihi kabir, lalle yaki a cikin wa'annan watanni babban laifi ne, babban laifi ne yaki a cikin su. Sai yace wasaddun an sabilillahi, amma toshe mutane daga bin hanyar Allah, wa kufrun bihi, da kuma kafircewa Allah, wal masjidil haram, da kuma toshe mutane daga masallaci mai alfarma ko kafircewa masallaci mai alfarma, wa ikhraju ahlihi minhu, da kuma fitar da mutanen wannan masallaci mai alfarma daga cikinsa, akbaru indallah, shine mafi girman laifi, shine mafi girman zunubi a wajen Allah. Wannan gabar muna cikin bayani akan ta a darasin da ya gabata, lokaci ya maka katse. A ciki mun ji martanin da Allah ya mayar musu, yaki a cikin wa'annan watannin babban laifi ne, amma laifinku yafi nasu, laifinku yafi na ainihin su wa'annan sahabban, duk da su bisa kuskure ne, to ku da ganganci kuka yi, kuma laifin ku yafi nasu. Laifin ku shine saddun an sabilillah, toshe mutane daga bin hanyar Allah. Kun hana wa mutane su bi hanyar Allah mai kakkiya, kun hana wa mutane su shiga addinin musulunci, kuna azabtar da musulmai, kuna tsoratar da su, kuna hana wa mutane yin ibadodin su yanda ya kamata. Wannan duka saddun ne an sabilillah. Naje mun yi bayani mafi girman saddu an sabilillah shine ka toshe mutane daga imani, ka toshe mutane daga imani, ka kange mutane daga yin imani. Wannan shine mafi girman saddu an sabilillah. Sannan ka kange mutane daga aikata abubuwa da Allah ya farlanta musu, da Allah ya wajabta musu. Kaga wannan shi ma shi yake bin wancan. Sannan kuma ka kange mutane daga abubuwa na mustahabbi da sauransu. Wannan duka yana daga cikin saddu an sabilillah, wanda kuma wato babban laifi ne, domin sifa ce ta munafikai. Munafikai su ne aka san su da hanawa mutane wato bin hanyar Allah. Su suke horo da mummuna, su kuma yi hani da abin da yake kyakkyawa. Allah ya ce wa kufrun bihi, da kuma kafirce masa, ai wa kufrun billahi azza wa jal, da kuma abin da kuka yi na kafirce wa Allah, ko kuke yi na kafirce wa Allah mai girma da buwaya. Ku karyata manzansa, ku karyata abin da ya saukar na littafinsa, ku karyata tashin alkiyama, ko kuma ku yi girman kai game da yin wannan, ko kuma ku kangare. Duka wannan nau'uka ne na kafirci. To kafirce wa Allah ya fi wancan abin da sahabbai suka yi na yaƙi a cikin wata mai alfarma muni. Ya ce wal masjidil harami, da abin da kuke yi na kange mutane daga masallaci mai alfarma. Nan al masjidil harami ya zo da jarra. Da haka malamai suka ce tana iyawa ya kasance atafi ne akan damirin bihi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Sannan kuma tana iyawa ya zama atafi ne akan sabilillah, ai wa saddun an sabilillahi wa saddun anil masjidil haram. Da tana iyawa wa saddun an sabilillahi wa saddun anil masjidil harami, kenan zai zama atafi ne akan wannan. To idan mun dauki ihtimali na farko, ya zama adafi ne akan bihi, an yi adafinsa ne wa kufrun bihi wal masjidil haram, sai zama ma'anansa kafircewa masallaci mai alfarma. To me ake nufi da kafircewa masallaci mai alfarma? Shine adamu ihtiramihi wal qiyam bi ta'zimihi, shine rashin girmama masallacin, da kuma rashin tsayuwa rashin tsayuwa wajen girmama shi da kare shi. Wannan shine kafircewa masallacin. Abin nan ya dace da masallacin na a kula a girmama shi, a karrama shi, a yi ihtiram dinsa, ya zama ba a yi wannan ba, to yin hakan kamar kafircewa masallacin ne. Idan mun dauki ihtimali na biyu, shine ya zama adafi ne akan sabilillah, ma'ana wasaddun anil masjidil harami, da kuma toshe mutane da kuke yi daga bin hanyar Allah, sai zama ma'anansa wato abinda suke yi na kange mutane, wasaddun anil masjidil haram, da kuma abinda kuke yi na kange mutane daga masallaci mai alfarma. To sai zama ma'anansa abinda su kafirin suke yi na hanawa mutane zuwa masallacin su yi sallah, ko su je masallacin su yi ibada, ko wani abinda ya kama da haka. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wata sura, humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahillahu, suratul fatih aya ta 25. Allah ya ce humul ladhina kafaru, su ne wanda suka kafirta, wasaddukum anil masjidil haram, kuma suka toshe ku, ma'ana suka kange ku daga masallaci mai alfarma, suka hana ku zuwa masallaci mai alfarma ku yi ibada. Lokacin da manzo Allah ya tafi umara tare da sahabbansa a shekara ta 6, kafirai suka hana su a Hudaybiya, suka hana su shiga Makka su yi umara, har aka yi sulhul Hudaybiya kamar yadda aka sani. To kaga wannan saddun ne anil masjidil haram, shine Allah ya ce wasaddun anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yabluga mahallahu, da kuma hadaya wadda aka tsare ta aka hana ta isa gurinta, gurin da za a yanka ta. To kaga wannan shine ma'anan saddun anil masjidil haram, wasaddun anil masjidil haram. Anan sai mu fahimci girman toshe mutane daga masallaci mai alfarma, girman laifin kange mutane daga masallaci mai alfarma, wato masallacin Allah, ɗakin Allah mai tsarki, wanda wannan yana da suwar muta'addida, yana da hanyoyi da dama da hakan za ta iya faruwa. Yakan kasance ta hanyar hanawa mutane zuwa can aikin haji ko umara ba tare da wani dalili ba. Amma idan hukuma ta hango wata matsala, ko kuma yawan mutane da suke zuwa masallacin da suke zuwa aikin haji a duk shekara in an bar wannan yawan ana zuwa zai iya haifar da halakar rayuka da kashe-kashen rayuka da sauransu ai ta turnutsu ana mutuwa to hukuma sai ta yi tsarin kowace kasa a bata adadin alhazai dubu kaza dan a zo abin bisa tsari to wannan wasu malaman suna yi daukan sa a matsayin ba laifi bane ba a ce masa saddun anin anil masjid alharam saboda an yi shi ne dan a kare wa mutane rayukansu amma haka kawai a hana wa mutane zuwa masallaci mai alfarma aikin haji ko umara to wannan shi ma laifi ne bayan wannan akwai shagaltar da mutane daga wannan masallacin a shagaltar da su daga zuwa cin ibada kamar yadda wani ya so yayi wani da ake kiransa Abraha ya gina wani masallaci ya kawata shi a Yemen wanda yake ya so ya dauke hankalin mutane su koma can da aikin haji su daina zuwa masallaci mai alfarma to ko yanzu aka samu insu sun yi haka suna kokarin karkatar da hankulan mutane daga wato su bar zuwa can ibada su rika zuwa inda su suka kirkira suka gina wani masallaci da suka kawata yanzu suna kiran mutane cewa ka zo nan kai ibada yafi ka je haji yafi ka je umara to wannan duka saddun ne anil masjidil haram zaka samu akwai masu bid'a da za su kirkiri wasu masallatai ko wani gurin ibada sai su rika sa masa roman cewa zuwa nan ayi ibada yafi ka je kai haji so kaza to idan wani ya ji kaga ba zai je yi aikin haji ba to wannan duka ya shiga cikin saddun anil masjidil haram to haka kuma wato wulakanta wato kaskanta yin ibada a wannan masallacin kaskanta ibada a masallacin ma'ana menene ma'anan kaskanta ibada shine ka rika nuna wa mutane ibada a masallaci mai alfarma bai kai yin ibada a wani guri wanda ba wannan ba kace ai kai ibada a wuri kaza yafi falala yafi lada fiye da yin ta a masallaci mai alfarma yanzu kaga kana kaskanta ibada a masallaci mai alfarma kaga wannan shi ma saddun ni anil masjidil haram yakan kasance ta hanyar jefa shubuhohi a cikin zakatun mutane yanzu zaka ga an maida hankali wajen wato lalata abin da ya shafi harkan suudiya da wane ne in kana duba kafafen yada labarai ba wani abu sai sukar suudiya da sauransu wannan ana sukar mahukuntan bisa laifin da suke amma kuma ba a yaban kokarin da suke tunda suna kokari na taimakon addini da irin masallacin nan ma irin hidimar da ake mishi da kudin da ake miliyoyin kudin da ake kashe masa ba kadan bane ba wanda zai zo ya fadi wannan in mutun zai yi rubutu sai daga ji ya suka kawai in har an nuna kuskure to an nuna alkhairi to duk wannan ana yi ne da manufar a kyamatar wa mutane maka a kyamatar musu wannan suudiya din a kyamatar musu dai ta a cikin zakata domin a toshe su daga zuwa can wato ibada domin shine alqiblar musulmi shine da an ce suudiya kowa yana jin wani ruhin musulunci yanci makka wanda nan ne cikin makka take a cikin kasar suudiya to kyamatar wa mutane wannan ta hanyar jefa shubuhohi irin wannan da sauransu ba karamin matsala bane da kuma sawo mutane shakka a cikin addinin su ai ta sawo mutane shakka game da irin wannan abubuwa har su yi ridda ko su bar addinin ko kuma a kange su daga shi masallacin mai alfarma to wannan ba karamin laifi bane yana daga cikin manyan laifuffuka shi yasa Allah ta'ala ya ce wasaddun anil masjidil haram da kuma toshewa daga masallaci mai alfarma ma'ana toshe mutane da kuke yi daga masallaci mai alfarma to wa'innan laifuffuka guda uku sannan da na hudun su ifraju ahlihi minhu da fitar da mutanansa daga ciki wannan shine na hudu na farko shine saddun an sabilillah na biyu kufrun bihi kafirce wa Allah na uku kuma saddun anil masjidil haram wato toshe mutane daga masallaci mai alfarma to wannan na hudu shine wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fitar da mutanansa da kuke yi daga ciki abinda ake nufi da ahlihi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa ahlihi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban manzon Allah wanda suka yi hijira daga makka suka koma madina me yasa suka yi hijira saboda mushrikai sun cutar da su sun kuntata musu har suka tilastu suka yi hijira da izinin Allah suka bar makka suka koma madina annabi da sahabbansa wato tutar wanda suka yi te musu da azabtar da suka yi te musu ita ta tilasta har sun yi yunkurin kashe manzon Allah tunda an je an yi shawara wato cewa ya za a yi mutumin nan ga halin da ake ciki zaka a bada shawara ta yadda za a samu mafita suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya bada shawara kowa ya bada shawara karshe dai suka yanke shawaran cewa a kashe shi a samu mutanen da za su hadu kowace kabila ta kawo wasu daga cikin samarinta aje a hadu gaba daya a kashe shi ta yadda ba za a iya bi wato ainihin yakar wa'annan kabilun gaba daya ba sai dai a bada diyar sa to a lokacin ne Allah ya umurci manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ya hijira kaga tilasta shi suka yi da izinin Allah Allah ya masa izini inda Allah bai masa izini ba zai hijira ba amma Allah ne ya masa izini ya hijira shine Allah wato shine anan Allah yake goranta musu wannan abinda suka yi din wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutanen wannan masallacin daga cikin sa anan an kira manzon Allah da sahabbansa da suna ahlihi su ne ahlul haram su ne mutanen wato wanda suka cancanci masallaci mai alfarma kamar ana son a nuna a man kana aqumu bi ta'ati llahi fa huwa ahaqqu an-nasi bil masjid al-haram ana son a nuna dukkan wanda yafi kowa tsayuwa wajen da'a ga Allah to shine kuma wanda yafi kowa cancantar masallaci mai alfarma abinda ake son a nuna kenan dan Allah yace wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da masu shi daga cikin sa tare da cewa su mushrikai din suna cikin makkan azauni a lokacin da ake magana su shi kuma annabin yana madina su kuma mushrikan suna cikin makkan azauni amma kamar ana nuna ku ba ɗan makkan bane mana ku ba ku cancanci zama a makka ba an gane su wane ne suka cancanta wanda kuka kura din nan su ne suka cancanci to me yasa suka cancanci zama a makka domin su ne wanda suke wa Allah da'a su ne wanda suke kan addinin Allah amma ku mushrikai duk da kuna cikin makka to ku wato ku antum lastum bi ahli kamar a ce ku ba ku cancanci zama a makka ba kamar an Allah ta'ala ce wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaqin yake cewa ba kowa bane ma abucin sa wanda ya cancance shi ba kowa bane masoyin Allah ba kowa bane waliyin Allah in awliya'uhu kadai wanda suke waliyan Allah sune almuttaquna masu takawa haka ba kowa ya cancanci masallaci mai alfarma ba wanda suka cancance shi sune masu takawa to masu takawar kuma sune kuka kore su kenan sune ahlihi wa ikhraju ahlihi minhu da kuma abinda kuka yi na fitar da iyalan masallacin ma'abuta masallacin mutanen masallacin wanda suka cancanci masallacin daga cikin sa Allah ya ce gaba ɗaya wannan abubuwa guda hudu da kuka yi akbaru indallah sune mafi girma a wajen Allah saddun an sabilillah taushe mutane daga bin hanyar Allah kufrun billah kafircewa Allah wa saddun anil masjidil haram taushe mutane daga masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu korar mutanen masallacin daga cikin sa Allah yake wa'annan abubuwan akbaru aka kawo su da ismut tafdid sune mafi girma indallah ai a'zamu isman wa jarman min alqitali fil masjidil haram sune suka fi girman zunubi wato suka fi zama babban jarima babban laifi fiye da yaki dan daukaka kalmar Allah me yasa domin su abinda sahabbai suka yi kadai a ce sun keta alfarmar wata mai alfarma ne to shi kuma wata mai alfarma alfarman tashi tana bibiyar alfarman dakin ne darajar dakin ce ya samu har shi ma ya samu alfarma me yasa domin hikimar haramta wa'annan watannin domin mutane su samu damar tafiya aikin haji a Makka ne shi yasa aka haramta wa'annan watannin shi yasa aka haramta Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram Zulqa'da shine lokacin da mutane suke tafiya aikin haji daga wanda suke nesa wata guda ya ishe su har su isa Makka sannan Zulhijja shine watan aikin haji sannan aka hada da Al-Muharram saboda wanda yake nesa in ya tafi ya samu damar kai garin su to a wa'annan watannin an haramta yaki kaga ba wata barazana zaka baro garin ku tsawon wata uku kana tafiya ka zo Makka kai aikin haji ka koma ba abin da zai shafe ka dalilin da yasa aka haramta watannin shine dan darajar wannan dakin dan a ba wa mutane damar su zo wannan dakin su yi ibada shi kuma Rajab can daban da aka ware shi aka haramta shi watan Rajab shi kuma dan mutane su samu damar yin umara kare zama a shekara kurun ba lokacin da za a je a yi umara tunda su duka rayuwar su yaki yake ne da haka sai aka haramta Rajab to a Rajab sai mutane su samu dama su zo su yi umara saboda ba a yaki a cikin wannan wata mai niyyar umara sai je da sauri ya je yi umara ya dawo wannan shine dalili kaga ashe alfarmar wa'annan watannin tana bibiyar alfarman me alfarmar dakin Allah alfarmar dakin Allah ita ce alfarma zatiya ita ce hurma zatiya mun gane wannan to abinda kuka yi na keta alfarmar dakin dan ku alfarmar dakin kuka keta kun toshe mutane daga imani kun kafircewa Allah kun kange mutane daga masallaci mai alfarma kun kori mutanen sa daga ciki kaga shi alfarmar dakin kuka keta in su alfarmar watanne watannin ne suka keta tunda alfarmar watannin su watannin sun samu alfarman ne saboda darajar dakin to ku kuma kun keta alfarmar da wanda ya keta alfarmar dakin da wanda ya keta alfarmar watan wanne yafi girman laifi ku kuka girma yawa wanda ya keta alfarmar dakin to kaga wannan martani ne aka maida musu aka ce wannan shine akbaru indallah laifin ku yafi nasu a cikin wannan akwai tasliya ga masu imani dangance da abinda ya same su na yakar kafirai da suka yi a cikin wannan wata mai alfarma nan kamar ana kwantar musu da hankali ne ana kwantar musu da hankali cewa ku kwantar da hankalinku kar ku damu bisa ga abinda kuka yi bisa kuskure sannan anan kuma ana nuna fifi kun zunubi ma'ana zunubi wani yakan fi wani zunubin bayi wani yakan fi wani girma da Allah yake kul qitalun fihi kabir sannan nan sai aka ce kuma wa ikhraju ahlihi minhu zuwa karshe akbaru indallah kenan zunubai ma ana samun tafawut ya tafawutu zunub bi tafawutil iman sannan kuma a zunuban sukan samu fifiko da fifikon wato imani a duk lokacin da zunubi ya girmama to imani shi kuma yakan ragu idan zunubin mutun yayi kankanta to imanin sa yakan girmama idan zunubin mutun ya girmama imanin sa kuma sai ya me idan zunubin sa ya girmama sai imanin sa yayi kankanta suna cewa kullama kana dhanbu azam kana naqsul imani bihi akbar a duk lokacin da zunubi ya zama shine mafi girma to tawayar imani kuma takan girmama ita ma kamar da manzo Allah yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mu'mini ba zai yi zina ba a lokacin da zai yi zina yana tare da imani mala sai imanin sa yayi rauni matuka ya manta Allah yana ganin sa ya manta mala'ikun Allah suna tare da shi wanda suke rubutun laifin sa suna kallon sa ya manta Allah rabbul izzati yana kallon sa inda sirkin sa ne yake kallon sa ba zai iya ba inda baban sa ne yake kallon sa ba zai iya yin wannan zinab ba amma kuma yafi ganin darajar baban sa da sirkin sa kenan akan darajar Allah bai ganin ba to bai tuna Allah yana ganin sa kaga imanin yayi rauni ya manta da Allah yana ganin sa ba tare da wannan imanin sannan kuma ya manta da aqibar zinadin me zai biyo baya na zinadin a tun a duniya an zartar da haddi a kanka in mai aure ne ko mara aure mai aure a jefe shi mara aure a masa bulala da kuma irin azabar da zai fuskanta a lahira duk wannan ya manta wannan imanin duk ya manta to a lokacin ne zai aikata zina yasa annabi ya ce mazinaci ba zai aikata zina ba wa huwa mu'min a lokacin da zai yi zina yana tare da imani ma'ana yana tare da kamalar imani sai imani yayi rauni matuka kafin ya iya yin wannan to haka sata da sauran abubuwa irin wannan to haka wannan ya nuna kenan idan zunubi ya girmama to imani ma yakan rauna wannan sai ya zama raddi ne ga waɗanda suke inkarin karuwar imani da kuma raguwar sa domin malamai su yi maganganu uku akai akwai malaman da suke ganin shi imani yana karuwa yana raguwa akwai wanda suke ganin imanin baya karuwa baya raguwa akwai wanda suke ganin imanin yana karuwa amma kuma baya raguwa wannan duka in mutun yaje littafai na aqida zai ga tafsilin bayani da kuma abinda malamai suka rinjayar abinda yake shine mafi rinjayi anan shine annal imana yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa da karuwar ayyukan alkhairi yana kuma raguwa da raguwar aikin alkhairi haka kuma yana karuwa da raguwar aikin sharri yana raguwa da karuwar aikin sharri wannan shine ka'idar imani Allah ya ce wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah sai ce wal fitnatu akbaru min al qatl sannan fitina ita ce mafi girma daga kisa fitina ita ce mafi girma daga kisa abinda ake nufi da fitina anan shine asaddu an sabilillah toshe mutane daga bin hanyar Allah da kuma hanawa wato mu'minai bin hanyar Allah toshe mutane daga bin hanyar Allah a kuma hanawa mu'minai su bauta wa Allah wannan shine al fitina din a cutar da mu'minai wa mal'ul mu'minina wa iza'i wa iza'ihim da cutar da mu'minai a sa su a gaba a yi ta cutar da su akan addinin su wannan shine fitina domin lafazan al fitnatu anan ma'anan sa iza'ul mu'minin, kalmar fitna anan ma'anan ta iza'ul mu'minin, asalin ko asalin ta kuwa daga wato ardu adh-dhahabi 'ala an-nari ne listikhlasihi min al-ghash, wato za a bijiro da zinari akan wuta, ga masu zinariya sai a sa zinari a wuta a narka shi domin a kubutar da shi daga al-ghash, domin akwai wanda suke hada zinari da wani sinadari mai kama da shi sai ka dauka cewa zallan zinari ne, amma in anka sa shi cikin wuta aka gasa shi aka fitine shi aka narka shi to sai zinari na asali din ya fita wanda ba na asali din kuma ya fita, dan sai aka yi istimalin kalmar akan shirka da kuma jarraba mutane da nau'ukan azabtarwa iri iri, to sai ake kiran wannan fitina da zaran ka, domin akan fitini mumini ne domin a raba shi da imaninsa, wannan shine dalilin fitina din, za a azabtar da shi a cutar da shi so ake aga wato imanin nashi, in imanin nashi yana da karfi kaga zai dage kenan, in kuma imanin nashi mai rauni ne kaga zai ridda, shi yasa Allah ta'ala yace a cikin suratul buruj aya ta 10 innal ladhina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam, Allah yace innal ladhina fatanu al mu'minina wal mu'minati lalle wa innan da suka fitini mu'minai maza da mata thumma lam yatubu sannan sai ba su tuba ba falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq, to suna da azabar wutar jahannama kuma suna da azabar gobara, to fatanul mu'minina anan ma'ana suka cutar da mu'minai, sai aka yi amfani da kalmar fatanu suka cutar da su da nau'ukan cutarwa iri iri dan su raba su da imanin su, to kaga nan akwai tsoratarwa game da fitina, da Allah ta'ala ce wal fitnatu akbaru min alqatl, fitina ta fi girma fiye da kisa, to nan ana tsoratar da kai game da fitina, ana nuna maka cewa fitina wadda ita ce saddun nasi an dinihim, toshe mutane daga addinin su, akbaru min qatlihim, ta fi girma fiye da kashe su, banzan ba in kun gane ma'ana kashe su ya fi sauki akan fitinar su game da me, game da addinin su, domin gayar kisan idan an kashe su me za a raba su da shi, za a raba su da duniya ne kawai, in an kashe ka akan imanin ka an raba ka da duniya ne, amma za ka je lahira kuma ka dace da gidan aljanna, amma idan aka toshe mutum game da imani asara biyu zai yi, zai rasa duniya ya kuma rasa me, ya rasa lahira, ya rasa lahiran sa duka, haka idan aka fitine ka har ka gaji kai kai ridda kace kai ka bari kawai, to yanzu hasara biyu kai, kai hasaran duniyan kai hasaran lahira, amma idan ka daure karshen tika dai aka sheka, to in aka sheka da imanin ka kaga aljanna zaka sheka, kaga sai dai kai hasaran duniyan amma ba zaka yi hasaran lahira ba, da haka shi yasa Allah ya ce wal fitnatu akbaru min alqatl, fitinar mu'mini game da addinin sa a fitine shi a uzura masa game da addinin sa har a sa ya ridda, wannan yafi girma fiye da kisa yafi shi sauki, da yawa daga cikin mutane zaka ga mutun yana kai kansa gurin fitina, wurin da fitina take, wanda yana ganin shi ai ba zai fitinu ba, ai shi ahlus sunna ne, sunan sa tana da karfi, yayi aya karanci aqida, ya sha ya koshi ya cika cikin sa, da haka dan yazo wannan guri ko dan ya saurari wannan malami fitinan ne, shi wannan ba zai masa tasiri ba, ba zai gushe ba yana yin wannan har karshe a hankali abin yazo ya fitine shi, wasu malamai wanda ka san fitinan nune, malamin da zai zo za a ce masa wannan malami ne dan boko haram, wanda kowa ya san menene boko haram din nan, ba maganar musulunci ake yi ba, bai da alaka da musulunci, amma kuma sai ka je wai malamin da yake wa'azi malamin boko haram, ka je wai har yana wa'azi wai har ka samu daman ka saurare shi, to ka saurare shi ka ji me zaka ji, wace fa'ida zai baka, wace fa'ida zaka samu a tattare da mutunan da yake kashe bayin Allah ba bisa haƙi ba, musulmi a cikin masallaci suna sallah yana kashe su, kuma ka ce wannan shi zaka zauna wai shine har yana wa'azi kana jin dadi, wai gani yake to shi in yayi hakan ai wannan ba zai zane ko shi kawai zai ji mai hujjojin su kaza kaza, karshe sai ya fitine shi, kafin ajima sai kaga ya fara samun irin wannan aqida a cikin zuciyarsa, kafin ajima komai ya lalace, shi yasa ake son mutane su rika gudun duk wani abu na fitina, in kaga wurin da ake fitina ka guje shi, in kaji malamin da yake fitinan nan malami da yake karantar da abubuwa na fitina an gane ka guji ma sauraron sa, me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami ad-dajjal falyan'a anhu fa inna ar-rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fala yazalu bihi lima ma'ahu min ash-shubhi hatta yattabi'ahu. Manzon Allah yake cewa dukkan wanda yaji an ce dajjal ya bayyana, duk wanda yaji an ce dajjal ya bayyana, to ya guje shi, yayi nesa da shi. In kaji an ce yana nan, to ina kai nesa da shi. Yace fa inna ar-rajula ya'tihi, wani mutum zai zo wurin da dajjal yake, wa huwa yahsibu annahu mu'min, yayi tsammanin cewa shi mu'mini ne, haka fala yazalu bihi, ba zai gushe da shi ba dajjal din, yana fitinan sa, lima ma'ahu min ash-shubhi, saboda abin da yake tare da shi ne shubuhi, hatta ya tabi'a, har sai ya bi dajjal. In har ka zo gurin sa, duk karfin imanin ka sai ka bi shi, dan zai ce sama tayi ruwa tayi ruwa, yace kasa ta fitar da tsoro ta fitar da tsoro, da sauran abubuwa irin wannan. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Ahmad daga Imran bin Husayn. In kaga dajjal, annabi ya ce kai ta gudu, dan in ka je kusan sa, to zai fitine ka. To duk haka, duk wata fitina in ka ganta irin wannan, to kar ka je gurin, kuma kar ka tsaya ma ka ce zaka saurare ta, dan sai ta raba mutun da imanin sa. Wal fitnatu akbaru min al-qatl. Almuhim dai shi dan Adam kar ya bijiro da kansa gurin da fitina take. Ya so da dama zaka ga mutun ya fada, zaka ga mutun ya fada cikin ya jefa kansa gurerayen fitina, yana ganin cewa zai tsira, karshe kuma sai kaga ya afka ciki da tunanin cewa zai tsira. Allah ta'ala ya ce ka guji fitinar mace, kar ka yi kadaita da mace, kar ka kadaita da ita. In kuka kadaita na ukun kuma iblis ne, sai ka ce ai kai malami ne, kana da takawa, kana da karfin imani, kai ahlus sunna ne, sai ka rika kadaita da wata mata a hankali a hankali. To in baka yi hankali ba, yanzu ka faɗa, kana ta ranar wai imanin ka zai kubutar da kai, amma zaka ga wannan fitina ne, karshe sai kaga mutun ya faɗa cikin wannan fitina. Shi yasa duk imanin ka, duk takawarka, to mutun ya guji ikhtilati da mata, ya guji khulu, ya guji kebanta da mace wadda ba muharrama sa ba, duka wannan fitina ne. Kar ka cewa ai kai kana da imani, kai malami ne, wannan duka ba zai fitta mutun ba, fitina ce. Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al-qatl, fitina ta fi girma daga kisa. Yace wala yazaluna yuqatilunakum, su wa'annan kafiran ba za su gushe ba, suna yakar ku. Ai la yazalu ha'ula al-kuffari yuqatilunakum, kafiran nan ba za su gushe ba, za su ci gaba da yakar ku, hatta yurdukum an dinikum, har sai sun sa kun yarda daga addinin ku, ma'ana sai sun sa kun dawo kun bar addinin ku kun koma kafirci. Sai Allah yace inistata'u, in har za su samu iko haka, nan kamar ana nuna in har za su samu iko, amma dai ba za su samu ikon yin haka ba, domin irin wannan jumla shartiyya takan zo domin ta yi bayanin kasawar wani abu, takan zo ne kawai an kawo ta ne ba dan nuna abin zai faru ba, an kawo ta dai dan ta nuna kasawar faruwar abin. Kamar ka ce in zaka iya yi, an gane ko, kamar yaron ka ne kace in har zaka iya, to ka san ba zai iya ba, amma sai kace in zaka iya je ka kai. Kamar da Allah ta'ala ya ce ya ma'sharal jinni wal insi inistata'tum,
ya ma'sharal jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
Allah ta'ala ya ce ya ma'sharal jinni wal insi, ya ku taran aljanu da mutane, in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard, idan har kun samu damar ku fice daga sasannin sammai da kasai, fanfuzu, to ku fice, za ka iya fita daga saman daga kasar Allah ko saman Allah, kace ka fita daga samaniya ta Ubangiji, in za ku iya, Allah ya ce to ku fita. Kaga nan in istata'tum, in za ku iya to ku fita, karshe ya ce la tanfuzuna illa bi sultan. Dan haka kaga ashe an sa wannan sharadin ne dan an san dama ba za ka iya ba. Ina daga cikin abin da yake sananne annahum lan yastati'u an yanfuzu min aqtari samawati wal ard, bayan da za a yi su iya fita daga wato sashannin sama da kasa, ba zai yi ba. Shi yasa anan ma aka ce inistata'u, ba za su gushe ba, wato wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba, suna yakar ku, hatta yurdukum an dinikum, har sai sun sa kun yarda kun bar addinin ku, inistata'u, in har za su samu iko haka. Anan ana nuna maka tsananin kwadayen mushrikai game da riddar mu'minai ta kowace hanya, da mushriki da kafiri ba yi da wani babban guri a rayuwa, sai ga an ce ga wani musulmi can yayi ridda sai a ce musulmai sun yi ridda sun bar addinin su koda ko wannan zai kai zuwa ga yaki shi ya da yaki kadan kai ridda dace wallahi zaluna yuqatilunakum ana nuna tsananin kwadayin mushrikai da kafirai irin yanda suke tsananin son da kwadayin mu'minai su yi ridda ta kowace wasila ta kowace hanya koda wannan zai bayu ga siyake ku to sun yadda da siyake ku sun yadda siyake ku dan ku yi ridda yace wallahi zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u kaga ba za su gushe ba suna yakar ku kenan in ta kai ma ga siyake ku za su iya kanna ku wannan shine gaya gayar kowane kafiri da mushriki shine ya ga musulmi yayi ridda ko ya kashe ka wannan in dai har ka mutu da imani bai cin magurin sa ko yazo ya mamaye ku sun yi muku mulkin mallaka sun mamaye kasashen ku sun mamaye dukiyoyin ku sai yanda suke so haka kuke yi in dai kuna tare da musuluncin nan so har yanzu gurin su bai cika ba gurin su shine ku yi ridda waddu law takfuruna kama kafaru
law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a
gurin su ku kafirta kamar yanda suka kafirta ku zamo daidai wa daidai wannan shi kadai ne zai satisfy su shi kadai ne zai gamsar da su shi kadai ne walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba sai ka bi addinin su shi kadai ne zai gamsar da su sai ka bi addinin su dan haka dan sun kashe ka indai akan imani ka mutu ganin suke yi su har yanzu ba su cin magurin su ba dan sun mamaye kasar ka sun kwashe dukiyar sun talauta ka kamar yadda suka talauta mu a halin yanzu sun kwashe komai su suke sarrafa mu yanda suke so kamar telecommand yanda suke so haka suke komandan mu amma tunda muna sallah muna azumi muna zakka har yanzu gurin su bai cika ba wannan kuma saboda hasada kamar da Allah ta'ala ya ce hasadan min inda anfusihim saboda hasada da take cikin zakatun su hasada takan janyo wannan suna mana hasadar wannan addini na farko sannan abu na biyu da kuma gurin a koma a yi nasu addinin domin wannan gurin duk wani ma'abucin addini ne so yake kowa yayi irin nashi addini to wannan gurin da suke da shi da kuma hasada da suke mana akan namu addini wannan shi ya janyo suke da wannan aqida a cikin zuciyar su wanda Allah yake bayyana mana shi yasa abinda ake kira al-ghazwul fikri da kuma al-ghazwul akhlaqi shine a'zamu min al-ghazwis silahi shine mafi girma fiye da yakar tunani da yakar dabi'u shine mafi girma a yau fiye da yaki da takobi domin shi ghazwul fikri yakar tunani da yakar dabi'u aya ta yakar dabi'un mutane da halayen su da al'adun su wanda suka tashi akai masu kyau na musulunci yakar wa'annan abu ne da zai shigo ma al'umma ba tare da sun sani ba yaki ne da zai ci mutane ba cikin sun sani ba tunda wato abubuwa ne na yakar tunani da dubaru da wayo za a yaki tunaninka da dubaru da wayo za a canza dabi'unka da halayenka baka farga ba kawai sai ka ji ka zama wani abu daban kafin ka farga sai ka ji ka zama wani abu daban ba sai an zo an hana ka sallah ba an hana ka azumi kai da kanka zaka ji kana kyamar sallah kana kyamar azumi kana kyamar alqur'ani kana kyamar kaza ba tare da an zo an tilasta ka cewa kai haka ba wannan shi ake kira me al-ghazwul fikri amma yaki da takobi kaga dabi'a tana kin sa kamar da muka faɗa a baya wa huwa kurhul lakum dabi'a tana kin yaki tana kyamar yaki da takobi da haka ba za su samu damar su yake ku da takobi ba dan su raba ku da addini dan su san ko sun yi wannan ba lalle bane ku rabu da addinin naku amma shi wannan takobin wanda suke amfani da shi yakar tunani da sauransu makami ne fattakun yufattaku bil umma min haythu la tash'ur wato takobi ne mai kaifi wanda yake kacaccala al'umma ba ta inda bata sani ba ta inda bata sa tsammani ba yakar tunani da yakar dabi'u da wato dabi'un mutane idan ka tsaya ka nazari zaka ga yanda al-ghazwul fikri wal khulqi zaka ga yanda wannan yakar tunanin da yakar dabi'u wato al'adun mutane na kware da halayen su zaka ga yanda wannan yakin ya rusa al'umar musulmi ya rusa addinin su ya rusa duniyar su ta inda ba su yi tsammani ba hatta abubuwa na duniyar su yanzu an rusa musu da irin wannan addinin su an rugurguza shi da irin wannan yaki dukkan wanda ya bibi tarihi zai fahimci haka domin suna da makida daban-daban, ma'ana suna da makayin, suna da dubarori da makida da shiri daban-daban wanda suke amfani da shi domin yakar tunanin mutane. Babbar makida su shine amfani da dukiya. Bayan sun zo sun talauta mu, an yi mana mulkin mallaka, an kwashe duk wani arziki da wane ne namu, sai abinda aka ga dama ake dan mana, an kashe mu da bashi, a cire sakacin bashi, duk an kashe mu da wannan, kuma sai aka dawo wannan dukiyar ita ake debowa, kuma da ita ake yakar tunanin mutane. Duk wani kafiri da zai zo da makudan kuɗi yace zai gina wani abu, ko zai zo da wani proje ko wani je nashi, in dai kafiri ne, mu musulunci abin da ya koyar da mu shi kafiri abu na farko in yazo ka munana masa zato, shine abu na farko, kar ka kyautata masa zato. Musulmi ne in yazo a karan farko zaka kyautata masa zato, sai daga baya in wani abu ya bayyana daga baya kuma ka canza. Amma shi kafiri a karan farko in yazo munana masa zato, kuma kai taka tsantsan da shi, kuma kai hankali da shi, sai in daga baya kun yi mu'amala kaga an yi sa'a mai dama da bane, in yazo ku ci gaba da mu'amala. To duk wanda zai kwaso jiki ya zo ya ce shi ya zo dan ya kafa wani wata proje ta kaza, so yake wayewa mutane kai akan kaza, ya wayewa mata kai akan kaza, a ce za a waye mutane kai a rarraba musu kuɗi, za a basu bashi, za a yi kaza, duka in ka bibiyi wannan ba shine manufar ba, wannan abin da aka bayyana maka ne, amma abin da yake ƙasa ba wanda ya sani, akwai abubuwa a boye a karkashin wannan ta hanyar dukiya. Wannan shine babbar hanya ce za a raba mutane kuɗi, a dakushe musu himma, a dakushe musu kuzari, sai an saba baka kaji dadi, an saba baka sai a daina bada, ka saba sabu shikenan, yanzu ko ka zama farawo ko ka zama tunda ka saba jin dadi, daga baya an janye an daina baka, to shikenan yanzu dole zaka nemi so kake kuma ka ci gaba da irin wannan rayuwar ta kowace hanya, to yanzu dole zaka daina neman abin da yake halal, ka koma cin hanci da rashawa da cin riba da sauransu, saboda an saba maka da kashe kuɗi da sauran abubuwa irin wannan. Hanya ta farko amfani da dukiya. Hanya ta biyu amfani da shubuhohi, a shigo da shubuhohi, shubha ta hurriya, yanci, da'awar yanci, yancin kaza, yancin yara, yancin mata, yancin dabbobi, yancin fadan albarkacin baki, yancin nan da shi aka rusa abubuwa da yawa na musulunci, yancin kaza da kuma daidaito al-musawat. Karkashi wannan sai a ce a daidaita maza da mata wajen kaza, wajen rabon gado, wajen kaza, duk ana son a shigo da wannan. Shugabanni ne suke tirjewa suna kiyawa, ana son a shigo da wannan, a ba mata yanci su fita su yanda suke so, ayi kaza, a ba yancin yara, in ka taba yaro ko ka dake shi yaje ya kai kara ayi maka hukunci, yancin dabbobi, yancin wani, akwai wanda ya ba wa dan adam yanci irin musulunci? Amma sai a zo a ce musulunci bai ba da yanci, bai ba wa mata yanci ba, musulunci bai ba wa dan adam yancin sa ba, ya tauye dan adam, ya tauye mata, ya tauye kaza, alhali kuma ba haka bane. Wannan akwai wannan hanyar, sannan akwai amfani da masu rauni daga cikin musulmi. Masu rauni daga cikin musulmi a sahun farko dai su ne mata, to akwai amfani da mata, suna amfani da mata wajen yakar tunanin mutane. A komai sai kaga sai an sa mace, in ka bude salula muryar mace zaka ji, in aka baka refunder muryar mace zaka ji, in ana tallan lemon zaki muryar mace zaka gani, ana tallan sabulu mace zaka gani, tsirara a cikin tele in za a yi wata mace za a nuno haka, kuma ana ziga mata su fito tsirara, su fito su cakudu da maza, su fito su yi fita ta tabarruji, an tauye musu haƙƙi, kullun suna cikin hijabi suna kaza, to su ake ai amfani da su dan a yaƙi imanin abin nan. In har imanin kai ya rauni da an tura kawai shikenan, dama imanin ne ake so a rage maka ƙarfi, to ta hanyar mata imani yana rauni, yanzu da an zo an ture ka shikenan, dama dan imanin kaɗan ne, da an zo da wata shubha shikenan sai a yi gaba da kai. Da amfani da ba da garin musulmi, wasu daga cikin gurbatattun musulmi, wasu ciki har da shugabanni, ai amfani da wasu daga cikin shugabanni. Na farko a tilasta su ko a nuna musu, na farko a nuna musu cewa ba za a ba ku kuɗi ba sai in kun yarda da kaza, za mu ba ku bashi, amma ba za mu yarda mu ba ku bashin da kuke so ba sai in kun yarda a ƙasar ku za a sa doka kaza, kuma doka ce da take fada da musulunci. In ka ce baka yarda ba, to ka shikenan ka dawo, dama an ƙasar ba kuɗi, ka rasa yanda zaka yi ka biya ma'aikata, shikenan ai ta zargin mulkin ka, ai ta zargin kaza, shikenan a ce za a tsige ka. In kuma ka yarda ka karbi kuɗin, kuma shikenan sai ka yi sinye, sai ka sa hannu, shikenan kuma a biyo ka, a ce kuma dole sai ka tabbatar da wannan. Haka wasu abubuwa da kuke gani ana tilasta ku ba yanda aka iya ne,
an dauko alƙawari ne an yi sun yi ba yanda aka iya dole sai an sa ku wannan abu karasa yanda aka yi a tilasta ku saboda in ba haka ba abubuwan ba za su tafi yanda ake so ba to duka suna amfani da irin waɗannan hanyoyin suna amfani da kungiyoyi na ta'addanci da suke shiryawa kungiyoyin nan na ta'addanci da kuke gani duk su suke tsara su sai a yi kungiya ta ta'addanci su suke taimaka ma kungiyoyin sannan kuma sai a dawo ana zargin musulunci ana zargin musamman musulmi da ake ganin masu rike da musuluncin na gaskiya ahlus sunna duk wata kungiya sai ga an danganta ta da sunna da gangan zan ci ahlus sunna lid'awati wal jihad sai an danganta da sunna duk wata kungiya ta ta'addanci kokari ake daman sai an alakanta ta da sunna sai dai in ka duba ka san ba ta da alaka da sunna amma wajen lafazi sai an alakanta karshe da su ake anuna wa'annan wannan wa'annan mutane da suke da'awar sunna suke da'awar azo abi addini magabata yan ta'adda ne da haka a hana su kaza a hana su musulunci a hana su kaza a hana su kaza wannan duka su ne manufofin to duk me yasa suke yin wannan suke kashe kudin su so assasa wa'annan kungiyoyin da suke assasa ba karamin kudi suke kashewa ba amma duka sun yadda su kashe wannan dukiyar dan kai ridda wallahi zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u amma duka ba za su iya da Allah ya ce in istata'u in har sun samu iko Allah ta'ala ya ce innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون الله تعالى لودان da suka kafirta za su rika ciyar da suna ciyar da dukiyoyin su domin su toshe mutane su kange mutane daga bin hanyar Allah Allah ya ce za su ciyar da wannan dukiyar sannan ta zane musu abin nadama ta zane musu hasara da nadama sannan kuma azo a rinjaye su Allah ya ce wadanda suka kafirta zuwa jahannama za a tashe su da haka wannan yana daga cikin wato abinda suke ta kokarin yi dan su ga sun sa musulmai sun yi ridda wallahi zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u a cikin wannan kuma akwai sawa musulmai wato tayisul kuffar ko tayisul kafirin akwai cirewa kafirai tsammani so sa mu'minai su yi ridda gaba ɗaya ba za su iya ba kamar ana cire musu tsammani ne koda kun sa wasu sun yi ridda to ba za ku iya sa dukkanin musulmai su yi ridda ba lalle sai an samu su bayan Allah nagari wanda za su kafi akan imani har mutuwa shi yasa Allah ya ce in istata'u walakin lan yastati'u hatta yati amrulllah sai dai ba za su iya cimma wannan guri nasu ba sai al'amarin Allah ya zo bayan da za a yi duniyar nan a ce babu musulmin kirki a cikin ta a ce duk musulmai sun yi ridda ba za a samu mutanen kirki da suke kan addini tatacce tsabtatacce wanda yazo daga Allah madaransa a ce babu wani wanda yake kan irin wannan addinin har duniya ta nade ba za a rasa su sai dai a ce sun yi karanci ba su da yawa amma bayan da za a yi duniyar nan a zama babu su ko guda wannan alƙawari ne Allah ya mana da haka sai a ƙarshen zamani idan alkiyama ta zo Allah zai aiko wani iska wanda zai zo ya karbe rayukan dukkanin mu'minai har sai ya rage babu kowa a ban ƙasa sai a sharare to akan su ne alkiyama za ta tsaya akan su ne alkiyama za ta tsaya amma mutanen kirki Allah ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi zahirina la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik ba za a gushe ba ana samun wata tawaga daga al'ummata wanda suke kan gaskiya ana Allah yana ba su yana taimakon su yana dora su akan makiya har wato wanda yayi watsi da su ko ya cutar da su la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum ko wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba sai alkiyama ta tsaya suna ka haka ma'anar alkiyama sai ƙarshen wato dab da tashin alkiyama Allah zai aiko iskan da zai karbe rayukan masu imani a bar ashararren mutane sana alkiyama ta tsaya to shine fa'idar sanya wannan sharadin na inistata'u ana san a nuna wautar hankalin mushrikai ana nuna cewa ashe dawamar da suke yi akan adawa da mu'minai suna kokarin ganin sai sun sa su sun yi ridda suna ta kashe dukiyar su ba za su cimma gurin su ba wanda gurin su shine su ga dukkan musulmai sun yi ridda wannan gurin ba zai cimmu ba domin addini yana da ubangijin sa da yake kare shi addini yana da mabiyansa da suke fifita mutuwa akan su barsa akwai mabiyan addinin wanda su suke fifita mutuwa da su bar addinin gara su mutu suna nan shi yasa idan an kashe kudin an yi makircin an yi kumbiyar an yi kullar an yi zagon kasa an yi na sama ba a cimma guri ba kuma sai a dawo a yi ta kashe musulmi ci a rage musu yawa don ci a tana ana ta kashe musulmi daga ji an ce a Birmani ana ta kashe musulmi, a India ana ta kashe musulmi, a nan Syria ana ta kashe musulmi, haka ganin suke wai in sun kashe za su rage musu yawa don su cimma wannan guri nasu, alhali kuma ba za su cimma wannan gurin ba har abada. Allah ta'ala ya ce ba za su guce ba suna yakar ku sai sun sa kungirda. Ana akwai alhazaru minal kafirin, Allah yana tsoratar da mu ne game da kafirai, Allah yana tsoratar da mu cewa ku yi hankali da su, yana tsoratar da mu matuƙa game da su. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Kalmar wala yazaluna ku kalle ta da kyau, fi'il mudari ne, wala yazaluna tafidul istimrar, tana fa'idantar da istimrari. Mun karanta su a cikin nahwu, ma zala, ma fati'a, man fakka, mun bi ta kansu a karatun nahwul wadih. Da haka kalmar la yazaluna tafidul istimrar, ana san a nuna wannan yakar musulmai da suke da kuma wannan gurin da suke da shi na su ga sun sa musulmai sun yi ridda, guri ne da zai ci gaba da shudewa. Wa annahu laysa fi waqtin duna waqt, ba wai a wani lokaci bane banda wani lokaci. Wanda suke ganin ai kafiran da ne ake magana, akwai masu ganin ai ana magana ne da kafiran da kufaru makkata da su ake magana, shi ko Allah ya ce wala yazaluna, ba za su gushe ba, yaruna abin zai ci gaba da maimaituwa. Wannan muhawala ta su, wannan yunkuri na su, na su ga sun sa musulmai sun yi ridda daga addinin su, abin da zai ci gaba da shudewa har tashin alkiyama, haka za su yi ta yunkuri suna kokari. To nan kamar ana maka hannunka mai sanda ne, kamar ana cewa fa'alal mu'minina alla yaghfulu an ad-difa'i an anfusihim, ku musulmai Allah yana kiran ku kar ku gafala game da kare kanku, kar ku gafala game da bawa rayukanku kariya daga sharrin kafirai. Kamar ana maka hannunka mai sanda ne, ana cewa kar ka gafala, kar ku mu'mine ku gafala, kar ku ga wayannan kafiran suna muku shigo-shigo ba zurfi, ku yi tsammani cewa ai na kirki ne, wani ma zaka ga saboda daƙiƙanci zaka yana cewa ai nasarun nan ma sun fi ko kafiran nan ma sun fi musulmi ko sun fi wasu musulmi, haka zaka ji yana cewa saboda daƙiƙanci duk yanda musulmi ya lalace in dai yana tare da imaninsa to yafi kafiri komai kirkinsa ba ɗaya bane, haka kuskure ne. Daman su duk abin da za su yi sai sun yi shi a bayyane don kowa ya gani, a bayyane suke yi don kowa ya san sun yi. Sannan kuma in an yi na jika na miliyan guda, to za a sa mishi roman da za ka ga kamar na miliyan 20 ne, za a masa irin yadawa an kashe miliyan guda akan wani abu, to za a yi ta yadan shi ana nuna shi sai ka yi tsammanin an kashe miliyan 100. Amma kasashen musulmi da ake ta zargi ai ba suna nan, ai kasashen tura nan sun fi taimako fiye da su, kuma suna nan suna nasu taimako amma su a boye suke yi, ma'ana ba sai sun fito sun nuna wa duniya ba, suna taimakawa bayin Allah, suna taimakawa addini. Yawanci zaka ga ana samun wanda abin yake shiga hannun su ne suke cinyewa, ana wato abin yana biyo ta hanyar hannun wasu daga cikin shugabanni, talaka ba su san ana yi ba, an samu kasashe da yawa wanda suke taimakon kasashe marasa karfi, kasashen musulmi su taimaka musu akan harkar addini har da ma abubuwa na rayuwa. Amma kuma ba wanda zai yi labari dan ba zuwa zai a tele a nuna ba, ko a zo a nuna kamar yadda su wa'ancan kafiran suke yi sai sun nuna kowa ya gani, su musulman ba sai an nuna an gani ba, da haka za a yi ne su abu ne na ikhlasi, an yi ne dan Allah ba sai mutane sun sani ba, sai ka ji ana zargin cewa ai ba su taimakawa, kasashen Larabawa ga su nan suna da arziki amma ba su taimakawa, ba ya gaya maka duk wannan ana yin haka ne dan a nuna maka cewa ka kyamaci yan uwanka musulmai Larabawa sannan ka dawo kana son kafirai, wanda yin hakan kuma ba karamin tasiri zai yi akan imaninka da aqidarka ba. Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi, yace wa man yartadid minkum an dinihi, wannan siga ce ta mutawa'a, dukkan wanda ya da aka sa shi ya yi ridda, aka zo masa da wata shubha ko aka tsoratar da shi ko aka kwaitar da shi aka sa ya yi ridda, minkum ko wa yartadid minkum an dinihi, daga addininsa, ai an dinihi al-islam, wanda aka sa ya ridda daga addininsa na musulunci, dan ka ya ridda daga addinin yahudanci ka koma na kiristanci, ba ruwan wannan, ba ruwan ba ruwanmu da wannan ridda, dukkan waje ce da kana ba yahude kace ka ya ridda ka koma kirista, to sai me mu ina ruwanmu da wannan, in ana magana irin wannan riddan ana magana wanda ya ridda daga musulunci ya koma wani addini daga cikin ku Allah ya ce man yartadid minkum me fa'idar kawo minkum da ai maka ishara zuwa ga cewa kafire ba za su cimma gurun su ba na san su ga duk musulmai sun yi ridda shi yasa aka ce minkum wasu daga cikin ku ba za su iya saku ku yi ridda gaba ɗaya ba sai dai a samu wawaye masu raunin hankali masu raunin imani a zo musu da ku a fadaitar da su a ba su wani bursu kawai za a ba shi ya je ya karatu kasar Turawa shikenan wai sai ya dawo Kirista wai sai ya dawo ya kafirce wa Allah saboda ɗan kawai dan an dauke nauyin wani abu na karatun su kaga ta hanyar kwadayi aka ja shi wani kuma ta hanyar ayi masa barazana a tsorata shi zamu raba ka da kazanka zamu hana ka kaza in ba kai kaza zamu sa ka kai kaza sai kaga mutun yayi ridda ya aikata abin da zai raba shi da addininsa to idan mutun yayi ridda to kamar Allah ya cire bar gurbi ne daga cikin al'ummar musulmi dan su mushrikan ba su da alkhairi haka kuma wanda da yana da imanin sa musulmi ne yayi ridda ya koma kafirci ba ya da alkhairi a cikin musulmi domin dukkanin makomarsa da shi da mushrikan wuta ne haka zaman shi cikin mu ba ya da wani alkhairi kun gane wannan domin bar gurbi ne domin ba yanda za a yi mutumin da yake da imani na gaskiya a ce yayi ridda don da kaga yayi ridda to dama asalin imanin nasa imani ne wanda ba zai amfana wa musulunci da musulmai komai ba shi yasa yayi ridda dan haka kamar an cire bar gurbi ne daga cikin musulmi Allah ta'ala ya ce man yartadid minkum dukkan wanda ya ridda daga cikin ku an dinihi daga addinin sa na musulunci ya za mu yi mu gane wane yayi ridda ya za a yi wa mutum hukuncin ridda ridda takan faru ta hanyoyi da yawa akwai abubuwa da yawa da suke sa a yi ridda daga ciki akwai zagin Allah yana sa ka yi ridda zagin manzon Allah yana sa ka yi ridda zagin addinin musulunci yana sa ka yi ridda shirka yana sa ka yi ridda ƙaryata addinin Allah yana sa ka yi ridda ƙaryata wani abin da yake sananne a cikin addini ta fuskar larura kamar sallah kace sallah ba wajibi bace abin da yake sananne ta fuskar wato abin da yake sananne ne laruba ce ta musulmi ya san wannan ka kafirce ma wannan ka ƙaryata shi duk wani yana sa ka yi ridda sihiri ma yana daga cikin asbabun ridda ka yarda cewa wai wani mutum zai kai wani matakin da shi ba sai ya aiki da shari'a ba ka yarda cewa akwai wanda zai kai wani matakin da ba sai ya aiki da shari'a ba shi ma wannan yana kai mutum zuwa ga ridda haka asbabun ridda din suna nan da yawa in ka samu littafin fiqh babun ridda zaka ga malamai suna kawo misalai irin wannan to idan mutum ya aikata irin wannan abun wa zai masa hukuncin cewa yayi ridda shin ni ne zan ce kai ridda koya wa zai yi hukunci to shi hukuncin ridda ba hukuncin ɗaiɗaikun mutane bane ba ni bane zan yi maka hukuncin kai ridda in zartar maka da hukuncin ridda dan in mutun yayi ridda akwai hukuncin da shari'a ta tanada akan sa to wa zai zartar da hukuncin dole wannan aikin alkali ne aikin shugaba ne ko kuma alkali da shugabanni na musulunci suka nada idan aka tuhumi mutun da ridda za a kai shi gaban kotu ne za a tambaye shi ana zargin ka da kaza da kaza da kaza da kaza a ji menene dalilansa da sauransu idan yayi ikrari akan cewa eh abun haka ne to a lokacin ne alkali zai zartar masa da hukuncin yayi ridda bayan an tabbatar ga shaidu shi ma kuma ya tabbatar cewa eh haka ne to in an tabbatar cewa yayi ridda akwai kwanakin da ake bashi ya tuba kun gane za a bashi wasu kwanaki a ce kaje ka tuba in ya tuba to shikenan ya dawo musulunci in bai tuba ba to za a zartar masa da hukuncin ridda ne hukuncin ridda kuma shine hukuncin kisa za a kashe shi a matsayin murtaddi wato akai shi makabartan kafirai to sai dai kafin a zartar masa da wannan hukuncin akwai sharuɗa da za su hana a kafirta shi sharuɗan kuma suna da yawa sharuɗan suna da yawa kuma ga lokaci dan haka za mu yi hakuri daga nan idan muka dawo sai mu tashi wa man yartadid minkum an dinihi a ciki za mu ji hukuncin menene mutum zai yi a ce yayi ridda menene hukuncin ridda sannan ko menene sharuɗanta kafin a sa mutum ya ainihin yi ridda duka za mu ji wannan in mutum ya yi ridda sannan ya dawo musulunci to menene hukuncin ibadunsa wanda ya yi ibadar da ya yi kafin ya yi ridda waccan ta farko sai ya maimaita da sauransu akwai maganganun malamai a kai in mun zo insha Allah za mu yi bayani akan wannan da fatan abinda muka faɗa yi daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.